This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 29 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba makanin labarai.
To Sarfi, sojojin Rasha sun dakile wasu har-haren jirage mara matuka da Ukraine ta kai mata hari da su a yau Litinin. Sojojin Isra'ila sun kai har-haren sama da ta kasa a kudancin zirin Gaza a yau Litinin, yayin da hankali ya koma kan iyakar Isra'ila da Lebanon, inda ake kyautata zaton arangama tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hezbollah zai da ɗarin caɓewa. Gwamnatin ƙasar Faransa ta ce an lalata turakun layukan sadarwa da dama, wanda ya shafi layukan da ake amfani da igiyar fiber da kuma sauran layukan tafi da gidanka.
To kanin labaran kenan aka ji. A cikin shirin za a yi cewa shirye-shiryen fara zanga-zanga ya fara kankama a wasu sassan Najeriya, inda a jihar Niger wasu ka fito zanga-zanga. Haka kuma za a yi cewa kwanaki biyu bayan cikar wa'adin fara zanga-zanga ta Najeriya, tuni wasu 'yan ƙasar suka fara fitowa, inda lamarin da masana ke cewa
shi yasa duk gwamnati ake ba ta shawara kada ta bari har a kai ga irin wannan lokaci da talakawa za su yi bore da talaka zai yi fito na fito.
Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam, wanda a yau zai duba ayyukan wata cibiya da ke koya matasa sana'o'i don gyara tarbiyyarsu, da baban gida Jibrin zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Rasha sun faɗa yau Litinin cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 19 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankin Kursk a kan iyakokin ƙasashen biyu, wanda ya kasance kwana na biyu a jere da Ukraine ta zafafa kai har-hara a yankin. Gwamnan Kursk ya wallafa a manhajar Telegram cewa sun kakkaɓo jiragen marasa matuƙa a yankin, sai dai kuma bai ambaci lalacewar wani abu ko kuma ya rutsa da wasu ba. A yankin Voronezh a Rasha kuma, Gwamna Alexandra Gusev ya ce tarkacen wani jirgi mara matuƙi da aka kakkaɓo ya lalata wani gini inda ake ajiyar kaya, sai dai bai ba da rahoton wani da ya yi rauni ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau cewa ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda uku a yankin Voronezh, sai kuma wasu tara a yankin Belgorod, biyar a yankin Bryansk da kuma uku a yankin Leningrad. Sojojin Isra'ila sun kai har-haren sama da ta kasa a kudancin zirin Gaza yau Litinin, yayin da hankali ya koma kan iyakar Isra'ila da Lebanon, inda ake kyautata zaton za a daɗa zafafa arangama tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hezbollah. Sojojin Isra'ila sun ce har-haren da suke kaiwa a Gaza sun haɗa da faɗa a Rafa da Khan Yunis, da kuma har-haren sama da ke auna wasu wurare 35 mallakin Hamas a faɗin zirin Gaza cikin 'yan kwanakin da suka shige. A kudancin Lebanon, wani harin Isra'ila yau Litinin ya kashe mutane biyu, sannan ya jikkata wasu mutane uku, bisa bayanan kafar yaɗa labaran ƙasar ta Lebanon. Arangama tsakanin Isra'ila da Lebanon ta zafafa akan iyaka tun bayan farkon yakin Gaza a watan Oktoba, wanda yake daɗa sanya fargabar rikicin ya daɗa faɗaɗa a yankin. Gwamnatin ƙasar Faransa ta ce an lalata turakun layukan sadarwa da dama, wanda ya shafi layukan da ke amfani da igiyar fiber da kuma sauran layukan waya na tafi da gidanka, yayin da ake ci gaba da gasar wasannin Olympics na Paris na 2024 a kewayen biranen ƙasar ta Faransa. Har yanzu ba a tantance irin ɓarnar da aka yi ba tukunna. Hakan nan ma ba a tabbatar da ko wannan ɓarnar ta yi tasiri a kan wasannin na Olympics ba. Lalata turakun ya biyo bayan wani yunkurin cinna wuta akan na'urorin da ke sarrafa jiragen ƙasa a kewayen Faransa a ranar Juma'a, sa'o'i gabanin bikin bude wasannin gasar ta Olympics. Sakatariyar da alhakin al'amuran digital yara ta a wuyarta Marina Ferrari ta wallafa a X cewa barnar da aka yi a yankuna da dama cikin dare tsakanin jiya Lahadi da yau Litinin ya shafi al'amuran kamfanonin sadarwa. Ta ce wannan matsalar ta shafi layukan fiber da wayoyin tarho na gargajiya da kuma wayoyin tafi da gidanka.
To nan ba da jima ba Aisha ta saki damar da ƙarshen labarin duniyar. Kafin nan za mu leƙa a Najeriya inda kwanaki biyu kafin shiga zanga-zanga gama gari. Wasu matasa suka fito zanga-zanga a jihar Neja kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗu mana. To sai a mana afuwa kamar yadda muka ce yanzu ga wato rahoton Mustapha Nasiru Batsari. Kamar yadda aka ji dai yanzu zanga-zanga ta karaɗe inda mutane yanzu haka suka fara fitowa kwanaki biyu kafin a fara wannan zanga-zanga da aka shirya za ta fara tafiya a Najeriya. To mun ji cewar a yanzu haka akwai jami'an tsaro da aka girke a hanyar Abuja. To yanzu dai ga rahoton na Mustapha.
Masu zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa sun fara ɗaukar matakin datse babban titin Abuja zuwa Kaduna da sanyin safiyar ranar Litinin ɗinnan 29 ga wannan wata na Yuli. Rahotanni daga ƙaramar hukumar Suleja ta jihar Naija na nuna cewa wasu gungun matasa ne tun da farar safiya suka datse wannan titi a daidai wurin da ake kira Kaduna Road. To amma kuma jami'an tsaron sojojin Najeriya suka tarwatsa su. Wannan mai suna Muhammad mazaunin yankin ne na Kaduna Road ya ce masu zanga-zangar ba su ɗauki dogon lokaci ba jami'an tsaro suka kore su.
Jami'an suka watsa su, sojoji suka watsa da su.
Ok, suna da yawa da suka zo koko?
A ba da yawa sosai ba. Nan kusa da yamma da division ma na yan sanda yanzu su wasu masu da bawurin yanzu nan.
To shi ma Malam Sani wanda ke zaune a yankin ya ce manyan motocin jami'an tsaro su kimanin 10 ne suka samu nasarar korar waɗannan matasa.
Sojoji sun dakile abin.
Amma dai nan wasu nasu yanzu ba wani matsala kenan.
Eh babu matsala yanzu haka. An zo da mota tata ɗin nan na sojoji guda 10 akalla.
To sai dai tuni gwamnatin jihar Naija ta ce ba ta da masaniya akan wannan zanga-zanga. A wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan sha'anin labarai Aisha Kaso ta buƙaci jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum a yankin. Shugaban ƙaramar hukumar Suleja Isiyaku Bawa Na'ibi ya ce yankin na Suleja wuri ne mai wuyar sha'anin gaske a saboda haka ma yasa suka ɗauki matakin tabbatar da zaman lafiya a yankin.
Saboda mun san yanayin ƙaramar hukumarmu saboda kusancinmu da Abuja tu muna da rubabbun mutane a nan rubabbun dissenters mutane ne ba ainihin 'yan ƙasan Suleja ba suna zaune ne suna cin arziki amma kullum burinsu su haddasa muna fitina sannan da sun haddasa sai su kauce. To muna da tarihin wannan shi yasa inda irin abubuwan sun zo ba ma ɗaukan shi da wasa. So wannan labari da ka gani haka ne ma na gani.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya a matakai daban-daban ke ci gaba da ɗaukar matakan hana wannan zanga-zanga. Da matasan ƙasar suka sha alwashin gudanarwa domin nuna takaici akan yadda al'ummar Najeriya ke ci gaba da shan bakar ukuba ta tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zaɓe a karo na biyu, abinda hukumar zaɓen ƙasar ta sanar da safiyar yau Litinin kenan, bayan kada ƙuri'un da aka yi wanda ɗan takarar jam'iyyar adawa yake da ƙwarin gwiwar cewa shine yayi nasara. hukumar zaɓe ta ƙasa ta fitar da sakamakon zaɓen sa'o'i 6 bayan kammala zaɓe, tana mai cewa Maduro ne ya samu ƙuri'u kaso 51 saɓanin kaso 44 da ɗan takarar jam'iyya mai adawa Edmundo Gonzalez ya samu, da yake yi wa wasu magoya bayan shi jawabi da sanyin safiyar yau Litinin. Maduro ya yi musu alƙawarin zai tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar. Maduro ya ce wannan nasara ce ta cin gashin kan ƙasa da mutuncin al'ummar Venezuela. Takunkuman da aka kakaba ba su wadatar ba, zaluncin da aka yi bai wadatar ba, barazanar da aka yi bai yi tasiri ba, ba yau ba, sannan duk waɗannan ba za su taɓa yin tasiri ba akan mutuncin al'ummar Venezuela. Ƙasar Amurka, Australia, India da Japan sun sanar da wasu jerin matakai da za su ɗauka yau Litinin da zimmar inganta tsaro akan ruwa, sannan sun bayyana damuwa akan irin abubuwan da ake yi na razana da tashin hankali a kudancin tekun China. Ministan harkokin wajen ƙasar Japan Yoko Kamikawa ya shaidawa manema labarai cewa zaman lafiyar ƙasa da ƙasa yana daɗa fuskantar rashin tabbas, yayin da Rasha take ci gaba da zafafa hare-harenta a Ukraine, sai batun harba makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi da yunkurin amfani da ƙarfi wajen karɓe ikon gabashi da kudancin tekun China. Kamikawa yayi jawabi tare da takwarorin aikin shi na Amurka Anthony Blinken da na ƙasar Australia Penny Wong da India Subramanyam Jaishankar bayan wani taro da suka yi da ya kasance mai masaukin baki inda suka tattauna a Tokyo.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna kan batun zanga-zangar gama gari da ake shirin gudanarwa a Najeriya kan nuna adawa da yunwa da wahalhalu na tsadar rayuwa a ƙasar. Kan haka ne na tattauna da Profesa Gali Sharif, shugaban sashen ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja, inda na fara tambaye sa yadda yake kallon wannan lamari da ke shirin faruwa a Najeriya.
Eto, wannan al'amari shine yarda mutane suka jikkata suka kuma wahala ya zama cewa ba za ma su iya jira har a kai ga wannan lokaci ba kafin su fito. To wannan ya nuna cewa wannan zanga-zanga za ta yi tasiri, sannan kuma yana nuna irin halin da 'yan Najeriya suke ciki suka shiga. Idan za ka iya tunawa, akwai wani yaro da aka kama kwanaki ɗan tsafe ana bugun shi yana wallahi sai dai a kashe shi. To dama irin wannan al'amari idan ya fito mutane ba sa gudun da abin da zai same su, saboda menene? Tura ta kai bango. Shi yasa duk gwamnati ake ba ta shawara kada ta bari har a kai ga irin wannan lokaci da talakawa za su yi bore, da talaka zai yi fito na fito har ya ji cewa shi koda zai rasa ran shi ne babu komai, gare ya rasa ran nashi ma amma abubuwa su gyaru.
To Profesa, mun ga cewar gwamnati ta fito ta ɗauki ɓangaren malaman addini, shugabannin gargajiya da dai sauransu domin daƙile wannan zanga-zanga. Za iya cewa wannan yunkuri na gwamnati bai yi nasara ba kuma ya ƙara ruɗa wannan zanga-zanga kenan?
Ai, bai yi nasara ba kuma ya ƙara ruɗa zanga-zanga, saboda menene? Abin da muke faɗi kenan cewa shi talaka ya kamata a ce ya samu isasshen abinci ya ci, ya tufatar da kanshi, sannan kuma ya samu wurin kwana. Idan aka ce talaka ya samu waɗannan abubuwan, an samu zaman lafiya. Amma muddin talaka bai samu waɗannan abubuwa ba, hatta ibada ma ba zai iya yin ta da kyau ba. Saboda haka su ainihin malaman addini waɗanda inda a ce ba a ga cewa kamar sun bangara ko kuma sun shiga bangaren ainihin gwamnatin ba, suna tare da talakawa da sauki-sauki suna iya su cewa talakawa kar ku yi talakawa su ki. To amma da ake zargin malamai cewa sun shiga gwamnatin ko kuma kamar akwai haɗin baki da su ko kuma amma ba su wani abu na su faɗa wa mutanen gari cewa kansu zanga-zangar, su kansu yanzu ya zama cewa ba a ga maciji da su talakawa ba za su saurare su ba. Suna ganin kuma idan ba su so a yi zanga-zangar su kawo sauki ga ainihin wannan hali da ake ciki na matsanancin hali da ainihin tsanancin rayuwa.
To Professor, abinda ake tsoro ga wannan zanga-zanga shine a tada rigima da ba a san inda za ta kare ba. Mun an ga wannan, akan bada misali kamar a Libya, kamar a Sudan da dai sauran kasashe da irin wannan abu ya faru. Wani kira za ka yi ga su matasa masu wannan zanga-zanga don ganin cewar sun yi abin da ya kamata?
Ita zanga-zanga dama tsarin mulki ya ba da hurumin a yi ta idan za a yi ta ainihin cikin lumana. To zanga-zanga ta lumana haƙƙi ne ko kuma ƴanci ne na ɗan ƙasa ya yi ta dama. Amma muddin aka ce kana zanga-zanga kuma ka fara ƙone-ƙone, kana sata dukiyar al'umma, wannan kuma ka karya ainihin dokar ƙasa, sannan ka shiga cikin wani hali na kuma sata da zamba da cin amana na ƙasa. To duk wanda ya yi haka ya kamata shugabannin zanga-zanga su yi fito na fito da irin wannan hali da duk waɗanda za su yi irin wannan hali. Amma kuma da wuya ka ga an yi abu a unguwa a ƙasarmu ta Najeriya, hakan ba ta faru ba. Sannan kuma ya kamata su tuna cewa idan mutane suka shiga cikin wannan hali, yana iya ya ainihin tunzura jami'an tsaro ko a kama ka ko ta kai ga an fara harbe-harbe, abin da ba ma fata. Amma idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira, a yi zanga-zanga cikin lumana, a yi zanga-zanga a ba da ainihin labarai da kuma ƙorafe-ƙorafe ga 'yan jarida, a ɗauka a watsa, gwamnati ta ji ta gani, haka kuma waɗanda suke ƙasashen waje ma su ji su gani 'yan Najeriya yau suna zanga-zangar wannan shugabanci wanda yake ba mai kyau ba ko kuma mara gamsarwa. To amma duk yayin da aka ce ka wuce wannan lamba, ka kai ga ƙone-ƙone ko kuma ka kai kana ainihin bugun wasu ko kana ƙona wani wuri ko wata hukuma ta gwamnati ko kuma makaranta ko kuma sana'a ko kamfanin wani, to kaga hakan ya zo daidai ko kuma ya yi daidai da ainihin kare doka. So muna kira da 'yan Najeriya a fito a zanga-zanga ta lumana, sannan kuma a yi zanga-zanga ta ilimi ba ta ainihin jahilci ba.
Farfesa Gali Sharif kenan na Jami'ar Abuja, mun gode. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a nan Washington DC agogon muna cewa ƙarfe 11:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa jihar Bauchi ne domin jin yadda wata cibiya da ke horas da matasa sana'o'i da kuma gyara halin matasan ke ci gaba da samun karbuwa a tsakanin al'umma. Wakilinmu a jihar Bauchi, Abdulrahman Muhammad, shine ya ziyarci wannan cibiya na Malam Kawu Rehabilitation Center, inda kuma ya tattauna da babban jami'in cibiyar.
Sunana Abdullahi Muhammad Tahir, ni ne chairman na Malam Kawu Rehabilitation and Openness Center cikin garin Bauchi. To alhamdulillahi wannan cibiya tana aikace-aikace da dama, musamman ciki akwai rike wato ajiye marayu da kuma marasa gali, wanda ke wannan cibiya tana daukan nauyin zaune da su da ciyar da su da tufatar da su da kula da lafiyarsu da ba su ilimi. Kuma wannan cibiya tana da almajirai, wanda wannan almajirai su ba sa yin bara, wanda yake su ma suna yin boko da islamiya da karatun allo da kuma koyon sana'a. Bayan haka kuma wannan cibiya tana ajiye mutanen da suka sami kansu a wani hali wanda ya shafi ta'ammali da ƙwayoyi kan shaye-shaye da aikata abubuwa da miyagu marasa daɗi wanda akwai wanda Allah baya so, akwai wanda dokan kasa ba ta so, da shauran jama'a. To wannan yana daga cikin irin ayyukan da muke yi wanda har ya kai mu yanzu muka tara jama'a a nan gida.
To ko wani hanya ake bi domin samun shiga wannan cibiya? Ga dai Malam Abdullahi Muhammad Tahir.
To hanyar da ake bi shine akwai form wanda zaka saya, in ka saya ka karanta ka ga dokokinmu, kuma ka faɗi laifin yaronka, muka ga wanda za mu iya ne, to zaka ciccike ka yi rijista. Idan ka yi rijista, cikin alƙawura da za a yi, muna kaiwa High Court ta sa hannu na agreement da muka yi, kuma lauyoyi suna sa hannu game da agreement da muka yi, da irin yadda za mu rike ma ɗanka zuwa adadin da yake jikin form ɗin, da kuma irin kai abin da za ka na bayarwa na tallafi zuwa har ka ɗauki yaranka. To yadda muke mu sami yara kenan.
To sanin kuwa ne dai batun ciyarwa na ɗaya daga cikin matsalolin da irin waɗannan cibiyoyi ke fuskanta. To ko ne tsari wannan cibiya na Malam Kawu ke bi domin ciyar da ɗaliban da ke zaune a ƙarƙashinta?
Wannan cibiya dama a cikin form ɗin mu rubuta za mu ba mu yaro abinci sau uku a rana, wato da safe da rana da daddare. To duk muna bashi. Kuma game da rashin lafiya dama mun rubuta a jiki, idan yaro ya samu ciwo na jiki muna da likita da nurse da wajen da zamu kula da shi, muna bashi magani. Idan kuma ya zamana cewa har sai an kwantar da shi asibiti ne, to mukan kira iyaye su zo su kai shi asibiti da kansu su yi jinyansa. Wannan yana daga cikin irin kulan da muke yi, da kuma ainihin bashi ilimi, domin wasu akwai rashin kula, ka san ba ilimin bane aiki da shi. To idan ka zo ka zauna, muna tunatar da kai game da karatu wanda kai na addini da na zamantakewan mutane da na neman abinci da shauransu, da lafiyan da Allah ya baka, yanda za ka yi amfani da shi da shauransu, da kuma yanda a gidanku za a fara yarda da kai, tukunna makwauta, tukunna abin nan, kuma da cewa baka san matsayin da Allah ya maka ba, bai kamata ka ce ka sami kanka a cikin wannan ba. Abin da ake so wajen almajirai daban, wajen wato su marayu daban, to da kuma wajen manya masu gyaran hali. To abin da yake kasancewa su kansu yaran ma akwai kangararruwan da ake kawo su. Yaro ne yaƙin karatun boko, yaƙi na addini, wasu an kai su gareji ɗinki disinki, suna ɗauke-ɗauke, sun kiyun komai wanda barayi manya suna amfani da su wajen koya musu munanan ɗabi'u. To irin wannan yaran masu ma akan kawo su, suna da ɓangaren su wanda in sun zo mun ajiye su, muna ba su inufan wanda za su yi karatun boko, za su yi na islamiya da haddan qur'ani, da kuma rubutu na irin allo na qur'ani. Sai kuma akwai almajirai wanda su karatun ake so su zo su yi, wanda kuma wasu a can iyayensu ko garinsu ba makarantu, ko kuma sun kin bokon a can. Kuma yana daga cikin dokanmu da yaron da ya zo ko almajiri ne dama zai boko, in ɗanka ma ba zai boko ba mu karba, saboda za ka yi boko. Kuma muna sa su yi islamiya saboda irin fannin larabci, tarihi da shauransu. Muna kuma sa su yi wannan na allo, wanda za ka iya inda rabo za ka haddace, za ka iya rubuta qur'ani da kanka. To wajen shi ya sa ya zama sashi uku ne.
Daya daga cikin abin sha'awa ga wannan cibiya dai shine yadda ɗalibanta ko kuma wayanda aka kawo domin gyara musu hali, wasu kan samu kansu a jami'o'i daban-daban da ke jihar ta Bauchi, kamar dai yadda babban jami'in ya shaida Abdulrahman Muhammad.
Ya kuma Fanni University muna da yanzu bana guda biyu sun gama, bara ma akwai wanda ya gama. A yanzu muna da mutum uku wanda ba su gama ba a Gadau, muna da ɗaya a Azare Sabon University, muna da nan ATBU mutum biyar wanda ba su gama ba, muna da Malikiya mutum biyu, muna da kuma Firar Foli mutum biyu, muna da wannan Bauchi Oil din nan wanda ƙaura ya kawo makarantar nan, muna da mutum ɗaya. To banda kuma yanzu wanda muke sa rai insha Allahu da su.
Kimanin yawan yara nawa ne a halin yanzu?
Adadin da muke da su a ƙalla yanzu su manya, wanda daga ƙasashe daban-daban za a sami mutum 160 da wani. Su kuma wanda ake gyara musu hali, wato kangararru na yara da kuma marayu wanda suka haɗu da wanda su ba masu laifi bane, su kuma da a sami kamar mutum 60 da wani. Su kuma ɓangaren almajirai su man za a sami wajen sama da 50 da wani. To daga ciki wanzu haka muna da 'yan primary wanda suke zuwa na gwamnati, muna da wajen guda 30 da wani abu. Muna da kuma junior wanda muna da mutum 26, a senior secondary school kuma yanzu muna da mutum wato guda 13 amma uku bana suna yin waye da ne ku
wasu kalubale ne kuke fuskanta
to alhamdulillah kalubale da muke fama da shi na farko tukunna guri ne wanda da a kawo maka mutane ne wanda ba sa cikin hankalin su wani ma lokacin da za a kawo maka shi a daure ne an dauro shi din su shine wurin zama to irin wannan rishin wadataccen gu muna fama da matsala na wanda gurin mu bai da wadata sai kuma magana abin da ya shafi abinci kowa ya san yanzu halin da yake yau in ka sai abinci gobe ya kara in ka sai wannan ya kara ga kuma matsalan magani da aka ga mutum yanzu mutum nawa suna fama da malaria wani typhoid zazzabi kala kala to wani dan abin tallafi ma da zaka rubuta wajen iyayen sai ka gani yaron ya cinye a wajen wannan magunguna to yanzu inda akwai tallafi da azuzuwa yaro anan wanda yake karatun idan ya shigo nan cikin yaddan Allah zai duk abin da yake bukata
to masu sauraro a dan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legends Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa
to a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ke aika mana ta email
Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Sai Aisha Musaini Dangote karasuwa a ƙarshe Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Inda kuka haɗu kuka ce salamu viyoyin Hausa. Mun gaji daga Faransa har yau bamu ga ƙaho ba. Don haka shugabannin Najeriya don girman Allah da son Annabi kuma yar mana da tallafin man fetur. Mun yafa duk wani aikin da kuka ce za ku yi mana da kuɗin domin bamu ga amfanin ba dubarai ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kiran namu ya shiga kunnan waɗanda muka yi wannan sako domin su. Tunda dai kuɗin tallafin nan na ƙasa ne kuma mu ɗan ƙasa ne don haka sai a maido mana. Sai sako na gaba da ya fito daga Hamidu Kalala Buha jihar Difa a jamhuriyar Niger. Kace salam viewers Hausa da fatan kowa yana lafiya. Har yanzu kira na zuwa ga mai girma shugaban kasar mu ta Niger ne. Kan batun abinci zuwa ga talakawan kasa. A gaskiya yanzu haka talakawa suna cikin matsalar abinci. Dan haka muna kira da a saida mu talakawa hatsi cikin farashi mai sauki. Wasu kuma ya kamata ma a raba musu wato marasa karfi daga cikin mu. Muna roƙon Allah da ya kawo mana sauki. To amin summa amin.
To madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen sojojin Rasha sun faɗa yau Litinin cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 19 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankin Kursk. Akan iyakokin kasashen biyu wanda ya kasance kwana na biyu a jere da Ukraine ta zafafa kai har-haranta a yankin. Sojojin Isra'ila sun kai har-haran sama da ta ƙasa a kudancin zirin Gaza a yau Litinin yayin da hankali ya koma kan iyakar Isra'ila da Lebanon inda ake kyautata zaton za a daɗa zafafa arangama tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hezbollah. Sojojin Isra'ila sun ce har-haran da suke kaiwa a Gaza sun hada da fada a Rafa da Khan Yunis da kuma har-haran sama da ke auna wasu wurare 35 mallakin Hamas a fadin zirin Gaza cikin 'yan kwanakin da suka shige. Gwamnatin kasar Faransa ta ce an lalata turakun layukan sadarwa da dama wanda ya shafi layukan da ke amfani da igiyar fiber da kuma sauran layukan waya da na tafi da gidanka. Yayin da ake ci gaba da gasar wasannin Olympics na Paris na 2024 a kewayen biranen kasar ta Faransa har yanzu ba a tantance irin barnar da aka yi ba tukunna. Hakan nan ma ba a tabbatar da ko wannan barnar ta yi tasiri akan wasannin na Olympics ba. Lalata turakun ya biyo bayan wani yunkurin cinna wuta akan na'urorin da suke sarrafa jiragen kasa a kewayen Faransa a ranar Juma'a. Sa'o'i gabanin bikin bude wasannin gasar ta Olympics. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zabe a karo na biyu abinda hukumar zaben kasar ta sanar da safiyar yau Litinin kenan bayan kada ƙuri'un da aka yi wanda dan takarar jam'iyya mai adawa yake da ƙwarin gwiwa cewa shine yayi nasara.
To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare zamu sake dawowa da wani shiri sabon shiri idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata za a izirtar mu ta addressin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com yanzu kan a madadin Aisha Mu'azu da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona Omayinan Dudu wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ne Al Santos daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Hashin Gumal ke cewa karuka shi radion ku domin shirin yau da gobe nan tafi assalamu alaikum.